من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس shida ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1435. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba. Muna karatu a cikin suratul Ma'ida, mun tsaya kan aya ta 54. Mun tsaya kan aya ta 54. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ayar da take biye da ita. Muna fatan Allah ya ba mu dacewa cikin abin da zamu. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama waliyukumullahu wa rasulu, lalle ku sani kawai waliyin ku majibincin ku. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu'minai da rikan yahudi da nasara a matsayin awliya, a farko sai ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu. Lalle ku sani cewa ku ji bintaka al'amarin ku gare shi, ku yi tawakkali gare shi, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ku so manzon Allah sama da yanda kuke son ranku, ku so manzon Allah sama da yanda kuke son komai a duniya, sama da yanda kuke son iyayenku, sama da yanda kuke son ƴaƴanku, sama da yanda kuke son dukiyarku da kuka mallaka. Wannan shi ne cikin imani. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا سننكسوا مؤمني أمهم سوء نجسيا. كزمن تكون مجد انتنجونا تكاننكو لمؤمني أمهم، وسمى الذين يقيمون الصلاة مؤمني ودن دسكيت إيدا صلى. جنا لغتكين صفة إيماني متين يكسن جنا لزمتا صلى كويوش مسمى تكين جمي. ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Wasu malamai suka ce kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata cikin littafinsa na tafsiri, wato riwayoyi daban-daban wanda suke cewa wannan wayutuna zakata wa hum raki'un ta sauko ne akan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an. Duk da cewa mafi yawan riwayoyin da ya ta ambata ya ce wasunsu ana tuhumansu da irsali, wato mursal, riwaya ce mursala, ko kuma an samu irsali a cikin wato isnadin da dai makamantan haka. Amma idan har aka yi sa'a, akwai wadda ta inganta, shi ne cewa ya sauka daga akan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yana yin sallah sai wani mutum ya zo wulgawa mai bukatan taimako da gurin bayin Allah. Yayin rukuyi mutumin zai wulga, yana jin tsoron kar mutumin ya wulga ya fita mai daga daga rukuyi ba, sai ya dauko kudi a aljihunsa ya bawa wannan mutumin da ya zo wulga kusa da shi, alhali yana cikin halin rukuyi. Shi ne suka ce wa yutuna zakata wa hum raki'un. Allah subhanahu wa ta'ala ta innama wa waliyukumullahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Suna bada zakka alhali suna cikin rukuyi. Sannan abin da yake nufi yace malamai in mutun ya kalli ayar zai dauka cewa bada zakka an fi so a yi shi ana halin rukuyi, domin Allah ya ce إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سنة بعد زكاة الهالي سنة ركوي تن إن يكن لآيا زي يسام وهني كما يدى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فلا متن زي يسام وهني يتأوكا تيوى هم أنزو بعد زكاة أباير أنا تكي ركوي ياتي في فيكو أكن أباير أنا تكي إن ظاهر الآية متن يكن لا يسي أما باهاك تكي نزيبا ba ayar tana nufin in mutum ya zo ba da zakka ya bayar yana cikin halin rukuyi shine yafi ba, a'a, mutum da ya zamanto yana kokarin tsaye da sallah sannan kuma yana ba da zakka sannan kuma yana yawan rukuyi shine da yawan sallah din ake nufi. Sannan in a wancan maganar cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala ya inganta cewa shine yayi wannan, to shikenan sababin nuzulin take nan. Amma dai ana nufin ko yaushe hukuncin ta yana nan yana aiki ba kawai ya taɗaita ga iya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an. Saka Allah yana son a jibince shi, sannan a jibinci manzonsa sallallahu alaihi wasallam, sannan a nuna soyayya na jibinta tsakanin mu'mini junansu da junansu. Allah ce wa man yatawalla Allah, wanda bi yajibinci Allah ya so Allah so na gaskiya, wa rasulahu ya so manzon Allah so na gaskiya, wal ladina amanu ya so mu'minai so na gaskiya, to fa inna hizballahi humul zalimun. Wato kamar ya ce to wanda ya yi haka wannan sune rundunar Allah, sannan kuma rundunar Allah humul galibun su ne masu rinjaye a koyaushe, su ne wanda ƙasa za ta, domin Allah ta inna nahnu narithul arda wa man alaiha, mu ne za mu gaji ƙasa da wanda yake kanta gaba ɗaya da duk abin da yake doron ƙasa. To wanda Allah subhanahu wataala shi zai gaji ƙasa kuma ƙarshen ƙwarai zai koma gare shi. Daka mu'mine wanda suka so Allah, suka so manzon Allah, suka so junansu, so na gaskiya, suka jibinci juna, to su ne rundunar Allah. Sannan rundunar Allah humul zalimuna su ne masu rinjaye, ko ba daɗe ko ba jima, rundunar Allah su za su rinjaye duniya da lahira. Allah subhanahu wataala ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya faɗan da suka yi imani. Idan ka lura wannan surar gaba ɗaya yawanci in za a yi umarni ya ayyuhallazina amanu ake cewa, zaka ga ya ayyuhan nasu ba cikin suratul ma'ida, yawanci ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, saboda an kare mai imani ya yi imani, wanda bai yi imani ba ko ana kokuntun lamarinsa. Saboda haka ake kira mu'mine da zalla. Kuma sannan abinda surar take umarni da shi yawanci ba mai iya juyan mu'mini. In ka lura ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ko a siyasance ko a menene ko a wani irin tsari, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Sannan in ka lura da surar duk abin da take faɗa a gure ko wanda zahiri sai mai karfin imani ne zai iya tsayawa a kai. Don haka Allah subhanahu wataala ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Kar ku yadda ku riƙi waɗanda suka riƙi addinin da izini, suka riƙi addinin ku abun wasa, ba su damu da addinin ku ba, sha'air na addinin ku suna fishi da shi, suna jin haushinsa, suna masa izini. In mutum ya zo da sifa ta addini sai a riƙa masa izini. To wanda duk suke yin wannan kar ku riƙe su, irin wa'inda suke izini da al'amarin addinin ku, ko suke izini da sha'air na addinin ku, na daga wa'inda aka ba su littafi su ne Yahudu da Nasara tun kafin ku, wal kufara da kafirai tsantsa, Qurayshawan Makka, Larabawan da suke bautar gumaka, da ma kafirai waɗanda suka biyo baya ila yawmil qiyamati, wa'inna Allah subhanahu wataala ya ce kar ku riƙe su masoya, kar ku riƙe su majibinta, wanda za ku ba su nauyin jibincin al'amarin ba hannun su, kar ku yi haka. Allah subhanahu wataala ya ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, in kuntum mu'minina idza lakuntum mu'minin amma in akwai wani a cikin imani ku to wannan kuma ya rige naku amma Allah subhanahu wataala dai abin da ya shar'anta kenan kar ku yi waɗanda suke izgili da addinin ku a matsayin masoya majibinta wanda za ku jibinta da al'amarin ku zuwa gare ku waɗanda suka rike addinin ku abin wasa Allah subhanahu wataala yana yi wa mutane tsawa sannan ku wattaku Allah daga ƙarshe ce ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in dai da gaske ku mu'minai ne ba wasa kuke yi wa cikin imanin to kar ku yi abin da Allah ya ce kar ku yi Allah ya ba mu ikon dacewa na'am
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
الله سبحانه وتعالى وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ في الوقت الذي فكره إلى صلى أتوزوها قصلى اتخذوها هزوًا وَلَعِبًا sai su riki wannan kiran sallah din da aka yi huduwan da izgili wa la'iban su kuma riki wannan kiran sallah din abin wasa kamar yadda wata mata da ta riƙe wani matsayi a ɓangaren shari'a a ƙasar nan ana kiran sallan azhar an san cewa inda ake sallah ana kiran sallan azhar ta ce kar a sake kiran sallan azhar a gurin saboda ana disturbing ɗinta tana cikin office mai kiran sallan in yana ɗaga murya yana damunta aka samu wani bawan Allah ya ce shi kuma ko za a soke shi a wannan matsayin shi kuma zai kira sallah to da haka lokacin da yayi ya kira sallah aka yi sallah ba abin da ya faru Allah da ikonsa sai aka shirya wani taro a zo gurin abuna za a yi wani taro na manya-manyan alƙalan shari'a na ƙasar nan da manya-manyan ma'aikatan shari'a ana zuwa gurin tana zaune a kujera sai babban gurin gaba ɗaya kuma sai ta da ita aka ce wannan mutum ya zauna a kujera wannan wanda ya kira sallah ne Allah subhanahu wataala ya kaskantar da ita kuma ita ce senior sa a gurin aiki ya kaskantar da ita sannan bai jima ba sai gashi an yi appointing ɗinsa yana daga cikin manya-manyan alƙalan ƙasa na Supreme Court a abuna ne shi wannan abuna ne don haka ko magana yake ko tafiya yake kaskantar da hukunci ya yi sai a yi abin da ake ce masa obita a gurin masu law ina tsammani kuma da haka irin wannan abubuwa Allah subhanahu wataala ne ga dama sai kaskantar da wanda yake jin cewa shi mai dagawa ne ya daga wanda yake gani ake ganin cewa shi makaskanci ne saboda ya rike addinin Allah saboda haka mu rike addinin Allah saboda kuma sannan kuma mutum ya tsaya akan ka'idoji na gaskiya da kuma rikin zalunci Allah subhanahu wataala ya ce wa idza na'idun ila salati wannan yana daga cikin dabi'ar shedan shedan duk lokacin da yaji ana kiran sallah to fita yake a guje ba zai dawo ba in dai aka ce Allahu akbar aka fara ashhadu an la ilaha illallah shedan gudu yake baya iya tsayawa ya rinka gudu kenan yana nesantan guri saboda haka ba zai iya tsaya ba to wannan haka masu izini da addini aikin su yayi kama da na shedan shine kamar yadda malamai suka ce malaman tafsiri Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata cewa Abu Sufyan da wasu matasan ku guda biyu sun zauna a kusa da Ka'aba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira sallah ana kiran sallah da suka ji an ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sai hankalin su ya tashi ɗaya daga cikin su ya ce kai ya faɗi wani babban abokin su muqarrabin Abu Sufyan ya ce shi kam da baya nan bai ji wannan sautin ba ya huta to shine Allah subhanahu wataala yake nuna cewa to wa'innan mutanen kar a ji cewa su masoya ne a ba su jibinci sai daga baya Allah subhanahu wataala ya jefa musulunci cikin zuciyar Abu Sufyan ya musulunta don haka Allah ya ce la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya sai fa disbobin su wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban idan kuna kira zuwa ga sallah aka fara kiran sallah wato a lokacin sai su rinka rikan wannan kiran sallah din huzuwan abin izgiri wa la'iban yana bata huzuwan ko sauka abin wasa ne kamar yadda shedan hankalin sa yake tashi in ana kiran sallah Allah ce zalika hakan yana faruwa da su ne bi annahum saboda cewa lalle su qaumun mutane ne la ya'iduna ba su hankaltan abin da Allah yake saukarwa ba su da hankali game da abin da manzo Allah ya aiko shi da shi ba sa hankaltan abin da Allah yake magana da shi cikin alqur'ani shi za su kawai gari haka na'am
qul ya ahli الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
الله يقول يا أهل الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا كما أبو كالتاب يهود ونصارى هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا ينزو هكذا قوائي لي كنا متكر قابادا لكم شريا وانا ما يكرت ما يكرت كنا فاكم مغنبون نياغو أكم بعدكم ويبا إلا أن آمنا بالله سيريكو دمني إيماني لألّه وما أنزل إلينا دا أبو لا كسوكر زوا قريب نا القرآن دنكو مني إيماني دا الله مني إيماني دا القرآن شكرا سيزم أنا قابل سيزم أنا نمم سيزم أنا فروتم سيزم أنا من أبو بوا نا ولا تنك ما لمن تقولي ذكرت كمرية دي فايدة أصحاب الخدود وما نقموا إلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ba komai yasa aka rinka jefa mutane a cikin rami wanda aka hura wuta a ciki a kamo su a cikin a jefa mutum a cikin rami kike nan kawai ya kone ya halaka da haka illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai don kawai sun ce sun yi imani da Allah al-aziz mabwayi al-hamid gode dai wanda ya dace kowa ya gode masa mabwayi Allah ya cika da cewa shi mabwayi ne don kar a dauka cewa su dauka cewa jefa a wutan da suke kike nan su sun tsira a'a Allah shine al-Aziz zai kama su ya narka musu azaba sama da wutar jahan sama da wutar duniya wanda kai azaba da ita za a azabtar da su da irin wannan nau'in na azaba da suka yi amma da wutar jahannama haka Allah subhanahu wataala shi al-Aziz ne mabrai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa ka tsaya wa ahlul kitab wai yanzu abin da kuke mana dinnan na gaba da duk abubuwan da kuke yi na daukan tsare-tsare da abiri makirci a can ayyuwancan ba komai ba illa an amanna billah sai dan kawai mun yi imani da Allah kuma unzila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu na alqur'ani wama unzila min qabl da abin da aka saukar tun kafin zuwa alqur'ani shine at-taura da al-injil wa anna aktharakum fasiqun alhali kuma jirewa daga cikin ku fasiqun masu jirewa hukuncin Allah ne at-tauran da Allah ya aiko annabi Musa ma da ita zuwa gare ku yi imani da ita ba wasu abubuwa da kuka karanta na ayoyi a cikin ta ku bidire musu wa anna aktharakum fasiqun da haka yanzu fasiki shine zai zo yana azabtar da mu'mini wanda ya yi imani da Allah da ranar karshe saboda lalacewa don haka Allah subhanahu wataala yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan na'am
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا
وأضل
عن سواء السبيل
نعم
وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
أنا تقول هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله كتموس يا محمد صلى الله عليه وسلم شن باكو لاباري منا لاباري نجد فيها دا أبن دي في شر فاكمكو أقولن الله لا أبن دا كتير ma'ana akan abun da kuka yi wanta na wadatanta mu'minai in ba ku labarin mafi munin sakamako a gurin Allah mana mafi sharrin sakamako a gurin Allah kuma labari na gaskiya ai wanda yake kowa samun sharri a gurin Allah shine man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa ya nisanta shi da rahamarsa
ya kuma me da shi bayan fatali da shi ranar tashin alkiyama, wa ghadiba alayhi, yayi fishi da shi. Allah subhanahu wa ta'ala in yayi fishi da mutum, fishi Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yace fishi wanda la yarda bihi abada, ba zai sake yarda da shi ba har abada. Wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir, sannan ya sanya daga cikin su kafin ma daga cikin sashin ahlul kitab tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka saba wa Allah, waɗanda suka zamanto suka yi su ranar asabar, Allah ya shafe su suka zamanto irada, wato suka zama birnuka. Wal khanazir, akwai wanda aka shafe su suka zamanto a kinzirai, wato alhanzir. Wa abada tsahur, wasu kuma suka waye gari mutane ne masu bautar gumaka, wa'innan su suka fi kowa sharri gaba daya. Wanda Allah ya kine masa, Allah ya fishi da shi, waɗanda Allah ya shafe su suka zamanto kirada, waɗanda Allah ya shafe su suka zamanto abuna alawu, waɗanda suka zamanto abada tsahur masu bautar gumaka, wa'innan su ne mafi sharrin mutane. Ula'ika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'incan mutane da aka lissafa sharrun makanan, su suke da rike da matsayi wanda yake mafi sharri, domin wutar jahannama ita ce makomansu, Allah kiyaye. Wa adallu an sawa'is sabil, kuma sannan suna su suka fi kowa bata daga tafarki madaidaici. Adallu wato Allah ya kawo shi da siga na nuna fifiko, an kawo shi da siga na nuna fifiko ne saboda karewar bata ita ce a ce mutum ya bata daga tafarki madaidaici wanda zai kai shi gidan aljanna. Duk wanda ya zamanto ya samu shiga wurin sabanin aljanna, Allah ya kiyaye, to wannan bata ta kare ana, mummunan sakamako ya kare ana, mummunar makoma ita ce wutar jahannama. Bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa, wato tirda abu da za su sha a wutar jahannama, tirda makoma a ce makomar ita ce wutar jahannama, Allah ya kiyaye. Wa'inda suka zama kirada da wa'inda suka zama khanazir, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe su suka zama birnuka, to ba ƴaƴan su bane waɗannan banu Isra'ila da ake magana, sai dai su ma waɗancan suna daga cikin banu Isra'ila, amma Allah ya shafe su zama kirada. Malaman tafsiri suka ce saboda duk wanda Allah ya shafe shi ya nuna shi wata hakika da man sakamakon bijirewarsa da dokokin Allah, to tsakon sama baya iya aihuwa, wato zai zamanto gaba ɗaya an shafe shi ba zai duk wani abu na albarka ba zai yi shi ba, ba zai samu dukiya mai albarka ba, sannan ba zai aihuwa mai albarka ba. Wannan kaɗan daga cikin azabtarwar Allah da yake yi, ya maida waɗansu birrika sannan su rinka yawo, kuma sannan ba sa rayuwa mai tsayi, ƴan kwanaki kaɗan kawai za su yi ta mutuwa, shikenan sun ƙare, sai kuma su je su samu azabar Allah, in Allah ya ga dama kuma ya yafe musu, in ya ga dama ya azabtar da su. Sannan waɗanda aka shafe su ma a rahamtar haka, don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ja'ukum qalu amanna, munafiqai yanzu kuma an koma maganar munafiqai. Allah ce wa idza ja'ukum, idan suka zo muku su munafiqai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu amanna, sai mun yi imani, wa qad dakhalu bil kufr, alhali sun shigo gurinka da kafirci a cikin zuciyarsu, amma sun fadi cewa sun yi imani da bakin su, wa hum qad kharaju bihi, bayan sun zauna a gaban ka ka gama gaya musu maganganu, sannan kuma sai sake fita da kafirci, sun shigo da kafirci a cikin zuciyarsu, sun zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma maganganunsa bai amfane su ba, sai su sake fita kuma da kafirci a cikin zuciyarsu. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, Allah ya ce Allah ya san abinda suka kasance suna ɓoyewa na kafirci. Wato munafikai sukan zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna a yi sallah tare da su, a sauko da wahayi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wahayi, sahabbai masu imani su yi amfani da shi, amma munafikai ba su yi amfani da shi ba, kuma sannan ba zai iya canja rayuwarsu ba, ba zai canja rayuwarsu saboda kafirci ya riga ya zauna a cikin zukatansu. Sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sawa'un alayhi astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum, ko dai ka nema musu gafara ko ka bar su baka nema musu gafara ba, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta musu ba. Sawa'un alayhim, kuma a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, daidai ne su a gurin su, ko kai musu gargadi ko baka musu gargadi ba, la yu'minun, ba su imani ba. Dan haka munafirci ba karamin ciwo bane, Allah ya kiyaye mu da munafirci. Shi yasa ba su munafiqai ba fi dharkil asfali minan nar, suna karshen kasa ne a cikin, suna karshen kasan kasa a cikin wutar jahannama, wanda suke sun boye munafirci. Kuma sannan munafiqai ko ba sun tuba ba, an Allah subhanahu wa ta'ala ce illal ladina tabu wa aslahu wa akhlasu dinahum lillahi amma fa ulaika ma'al mu'minina ba ce fa ulaika fil mu'minina wa ba ce fa ulaika humul mu'minuna ba ce fa ulaika minal mu'minina ba bayan sun yi imani sun tuba sun gyara suka yi ikhlasi ma amma to sun taba yin munafurci fa ulaika ma'al mu'minina wa innaka suna tare da mu'minin mana mu'minai suna gaba su suna baya munafiki munafiki yana da wahala yana da wurin sha'ani sun suka fi kowa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayoyin surat Ali Imran da ake karanta su aka gani irin su Abdullah ibn Ubay ibn Salul suka yi ta munafurci suka yi ta abin da zasu na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hakan bai sa addinin musulunci bai isa inda Allah yake so ya isa ba Allah yayi alƙawari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah zawaliyal ard Allah ya nace mun kasa na gani fara'aitu mashariqaha wa magharibaha na ga mahudan rana na ga mafadan rana annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa kudu da arewa gabar da yamma ya hango Allah ya nuna mun inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda addini zai kai inda mulkin al'umma ta zai kai saboda haka babu makawa kafin tashin alkiyama sai musulunci ya yatsu har can yasa kullum musulunci yake yatsuwa yana shiga ko ina birni da ƙauye domin addinin musulunci shine abin da addini da Allah ya yarda shi kuma yabtaghi ghayra al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin ranan da Allah ya saukar da wahayi a lokacin hijjatul wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa raditu lakum al-islam dinan saboda haka ashe musulunci shine addinin musulunci shine addinin Allah wanda Allah ya ce ayi tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace kowa ya dawo musulmi kowa ya kama hanya ta gaskiya ya zama musulmi ya bauta wa Allah yana mai imani da dukkan manzannin da Allah ya aiko na ƙarshe daga cikin annabawan banu Isra'ila shine almasihu ibn maryam isa dan maryam manzon Allah bawan Allah wanda Allah ya aiko shi ya kira mutane aka ba shi littafin al-injil wannan shine na ƙarshe a cikin annabawan banu Isra'ila na ƙarshe annabawa kuma gaba daya da na bani Isra'ila da kowanne gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya zama ya daina shirka ya kadaita Allah da bauta kuma ya yi imani cewa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu lallai Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi kuma sannan shi kalmar Allah ce wacce Allah ya yi nufin ya kasance lokacin da Allah ya yi umarci mala'ika Jibrilu ya yi hura a cikin rigar Maryam mahaifiyar annabi Isa shikenan fa hamalat ta yi ciki nan take cikin awa guda da samun ciki da naƙuda da aihuwan ɗa da ɗan yayi magana duk gaba ɗaya cikin awa guda saboda haka wanda ya yi wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka halitta shi ta wannan hanyar lallai ba ƙaramin mutum ba ne manzon Allah ne bawan Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya shi ne na hudu a duk halittan Allah a daraja wannan ayi imani da wannan ayi ba tare da bambancewa cewa a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kaza ba ayi imani da annabi Isa ba a imani da annabi Isa wajibi kaga kowa ya dawo zuwa ga addinin musulunci kamar yadda Allah yake kira wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya aiko manzo da shi kuma shine abinda annabi Isa ya albishir zai faru bayan ya kuma manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo bayan sa zai kira mutane zuwa ga addinin musulunci in ya zo su imani da shi wannan kuma manzo ya zo ya isar da sakon Allah ga alqur'ani da muna karantawa bin imani da alqur'ani mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da arziki mai haɓaka da walwala a doron ƙasa su kuma musulmai kowa ya yi alqur'ani ya yi aiki da shi kar mu sai mun yi imani da alqur'ani mu zo muna yaudaran kanmu mu ce mun yi imani da alqur'ani amma ba mu aiki da alqur'ani in an duba alqur'ani abin da ya koyar daban abin da muke aikatawa daban wannan ya zama yaudara ba mu zama musulmai kwarai ba in mun zama haka Allah ya kiyaye mu na'am
يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
الله سي وترى كثيرا منهم ذاك قد هوا لك تكنسوا يسارعون في الإذن suna kutsawa cikin zunubi da gangan wannan aiki ne ko da nasara ne ahlul kitab al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi koyi da wa'innan mutane a ƙarshen zamani zaka ga mutane musulmai masu kiran kansu musulmai al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya musu daraja ya musu baiwa yake kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar amma za a bayin gari ba a jin kunyan safawa Allah a fili ko a bayyane ko a boye za a yi haka a ƙarshen zamani kamar yadda muke gani a yanzu muke ciki a yanzu kaga cin hanci ba komai ba mutum da gangan kawai ko ta tokawa kaza ka bada kalama kuma alhari wannan abun da ka baya kawai haramun ne cin hanci ne ka bashi akan wani abu da naka na haƙƙinka da kake so a gudanar maka ko kuma wanda ka cancanta a baka sai ka kawo kaza kafin yayi maka aiki alhali yana zaune aikinsa kenan a kansa ake biyan salari za ku ga wannan a cikin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamani lokacin da imani zai lagu ya zama yayi rauni sosai to la tattabi'unna sunana man kana qablakum za ku bi sau da kafa irin tabi'ar wa'inda suka rigaye ku sunan manzon sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi suka tambaye suka ce al-yahudu wan-nasara kana nufin yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman to suwaye in ba suwa ma'ana al-umar ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi koyi da yahudu da nasara a ƙarshen zamani za su duk abin da ake faɗa yanzu na sigofin su wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una suna gaggawa suna kutsawa fil ithmi cikin sabo sabawa Allah abin da aka ce ba dai bane mutane za su aikata shi wal 'udwan da ƙetare iyaka da karo da dokokin Allah za ga mutane suna yin wannan al'umma ne sallallahu alaihi wasallam ƙarshenta akwai abun tozai yanayin imani zai rinka guje yana zai rinka zamewa yana zamewa yana zamewa sai ɗaiɗai ku kawai a cikin mutane suna za ka rinka gani suke ɗan ƙoƙari amma mafi yawan mutane za ka ga suna tabu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka bi ai wane ma yana yi to ai wane ma yana yi ai ba ai ko ka don wane ba ka ce manzon Allah yana yi mana in ka samu abin da manzon Allah yake to wannan shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira in dai abin da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam to ka aikata wannan koyi kuma Allah ne yake kai koyi da shi amma duk wani mutum da kaga yana aikin sabo to kar ka dauka cewa hujja ne to ai mu ya riga ya zama ruwan dare suwane ma suna yi suwane ma suna yi yanzu ya za yi mu rayuwar mu cewa in ka ce ma ba za ka yi ba to ba sai ka zama abun kallo ba a cikin jama'a to ka zama abun kallo ba dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaka zama abun kallo bada al-islamu gharib wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba addinin musulunci ya fara yana bako dai dai ku ake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban su suna yawo a Makka can sai a gansu ce ka zan can can sai a ga wani ya ce ka zan can wancan shine wanda ya imani da Muhammad a kirje suke Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ra'aytuni sadisu sitta laysa ala ra'aytuni sadisu sitta laysa ala wajhi al-ard muslimun ghayruna yace ina cino ran da nake ni ne na shida mutum shida banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniyar kasa gaba ɗaya babu musulmi a duniya gaba ɗaya in ba wannan mutum shida mu a ce kenan kididigaggu ne suka rinka karuwa suka rinka karuwa da haka da haka da haka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani zai karkata ya koma Madina kamar yadda macijiya in ta fita yawo take zagayawa sai ta dawo ta koma cikin raminta ta nade to haka ma imani zai fi za a yi ta zama imani a doron kasa ina zamewa ina zamewa ina zamewa har ya koma inda ya fito domin asalin inda ya fito daga Madina mu imani ya fito inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya gina masallaci daga wannan masallacin ake tada sahabbai suna yada addinin musulunci a doron kasa to imani zai tashi zagayawa a ƙarshen duniya bayan ya gama zagaye duniya to zai koma can kuma ya koma inda ya fito to shikenan doron kasa ba abin da za a rinka yi sai barna fasadi barna ɗaiɗai ku ne za ka ji suna cewa kai ƙarshe sai an wayi gari ba za ka ji ana cewa ashhadu an la ilaha illallah a doron kasa ba lokacin da za a rusa kafa zuciyar katai rajulun min al-habasha zai zo ya qata'u ma hajaran hajaran zai rusa kafa dutse bayan dutse haka zai rinka sassa da kafa zai zo da rungunarsa daga ƙasar Ethiopia zai zo zai rusa kafa a lokacin daga lokacin Allah ba zai sake karban duk wata ibada ta mutane da suke doron kasa wannan lokacin a yi rusa kama, wasu malamai suka ce in ya zo yana rusa ta Allah zai ɗage ta sama, shi ke nan ya tafi da ita, shi ke nan magana ya ƙare. Babu sauran abin da za a yi a duniyar ƙasa na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. To idan ka ga saƙo ya fara yawa, to an fuskanci wannan lokacin zunubi, ba a jin kunyar Allah, kowa zai yi abin da yake so ba tare da jin kunyar Allah ba, ba tare da jin kunyar wani abu ba. A yi saƙo a nan a kan titi, a yi saƙo a cikin kasuwa, a yi saƙo a gona, a yi saƙo a tasha, a yi saƙo a makaranta, a yi saƙo a duk inda ake jin cewa mutane suna haɗuwa, to saƙo ba abin nan al'ajabi ne a tsakanin mutane. Idan ka ga wannan ya fara faruwa, to tsantsar koyi da gudu da fara kenan. Wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan wa aklihim as-suhd. Kuma duk mutanen kirki za a kyamace su, sai ɗaya ɗaya ku ne za su zo suna son mutanen kirki. Amma duk wata kifa ta addini zai zama to kai ana kyamansa, kai ni ba kai wannan kaza kaza kaza. Saboda haka wannan abu idan ya fara faruwa, to imani ya fara raguwa kenan, kamar yadda muke gani yanzu. Don haka mu ji tsoron Allah, mu koma ga Allah, har Allah ya karɓi rayuwarmu, muna kan addini. In mun yi sa'a mu samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya sa mu cikin jannah. Allah ta zaka ga jira daga cikin su suna kutsawa cikin zurubi da ƙetare da iyaka da kalwa da dokokin Allah. Wa aklihim as-suhd, zaka ga su da yawa daga cikin su suna cin hanci. An ɗau mutum aiki, idan kai wani aiki in shi ne mai bada kuɗi a ma'aikatar kuɗi, da ka zo ya baka kuɗi, to yana jiran ka bashi wani abu. Kyautar ma'aikaci, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, kar kai ka bashi kyauta in ya baka kuɗi, sannan kar shi ya buƙaci kyauta in ka ba in ya baka kuɗi. Amma in wani abu ya haɗa ku daban, ko a wani guri ko wani abu daban, amma ba wai don ya zo ya yi aikinsa da ake biyansa a kai ya baka kyauta ka karɓa ba, a'a, duk wanda ya baka kyauta bayan ka masa aikin da ya zama wajibi a kanka, kar ka karɓi kyautansa. Nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tuhumi sahabi, ya aibata shi, ya attaba shi akan ya karɓi kyauta saboda manzon Allah ya aike shi. Suka ce wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakka da yake a bayar, wannan kuma wannan naka ne, mun baka ne kawai, mu ba wani abu bane. Kamar yadda mutane suke cewa an yi masa ihsani, wannan ba ihsani bane, sayyi ne, ba ihsani bane. Saboda haka duk irin wa'annan abubuwa wasu za su ce kai wannan hakuran ba za ta yi yawa, to dama za ka shiga aljanna haka kawai ne, kai da wa'inda suka ci dibino ɗaya a ini, suka ini mutum biyu dibino ɗaya suna rabawa, dama su je su shiga aljanna, kai ma ka zo ka shiga aljanna. Shi yasa zuciyar mutane ga ta mutu, kai wannan abun akwai takura, ni dai gaskiya idan aka raba in so in mutum ya tsufa sai ya daina, in ya tara kuɗi ya gina ya rika ne da sauransu, wai zai daina wannan abu, a ina za ka daina? Banda a samu tsoho kawai ba za a samu dottijo ba, mutum ya riga ya zama tsoho ne zai daina? Amma da dottijo ka zama da za ka daina, ai da ka daina ma tun kana saurayi, saboda ana tsammanin dottijo duk saurayin kirki dottijon kirki ne. Amma saurayi wanda ba da kirki ba tsoho ne can ƙarshe, ko ba a ce tsohon banza ba dai tsoho ne. Daga matashi na kwarai shi ne dottijo na kwarai, matashi da ba na kwarai ba tsoho ne shi. Saboda haka za a ƙare, ya yi shekaru da yawa ya zama tsoho, domin tsufa ce ta za a yi kai abin da yake yi, da haka ya zama tsoho kenan. Amma dottijo ana iya samun matashi ma dottijo, matashi ne tun yana tashinsa dottijo ne, ya san mutuncin mutane, ya san addini, ya san abin da yake yi, ya san abin da ya kamata. Saboda haka matashi ne mai karamin shekaru amma kuma dottijo ne, halinsa halin dottijo, halinsa halin dottaku. Saboda haka cin hanci da rashawa yana daga cikin ɗabi'un Yahudi da Nasara, wanda al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo su yi a ƙarshen zamani. Yanzu idan kace za ka kwatanta wannan cin hanci da rashawa a tsakanin mu musulmai, me kake tsammani? Duk kusan ma'aikatu na kowane irin ma'aikata ɗaiɗai ku ne wanda za ka samu a cikin guraren wanda cin hanci da rashawa bai mamaye su. Mutum kawai sai ce dan ya rinka rayawa mutum talauci, a'a kaza kaza, amma duk wanda ke baki barazana da talauci to yana da karancin imani, yana kuma da karancin yaqini da Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ai an mana aya da shi, ya kwana bai ci abinci ba, ya in bai ci abinci ba, gidansa a zauna haka. Sahabbai sun fita ga wahala ga sauransu, su amfani suka yi wa addini, suka ciyar da addini game da kuciyoyinsu, mu kuma jira muke mu yi amfani da addini a kawo wani abu. Ta kauna akwai bambanci tsakaninmu da su, kuma wai aljanna suka nema mu kuma aljanna muke nema, su suka tsaya suka bada abin da suke da shi don addini, mu ko muka tsaya muka rungume addini don a kawo wani abu, saboda haka muna amfani da addini don mu samu wani abu mafi yawan rayuwarmu, a zo a yi barazana da addini don a kawo wani abu, mu ji cewa mun gina gida, mun sayi mota, mun yi wancan, mun yi wancan, mun yi wancan, muna fakewa da addini muna yin wannan. A lokacin da kafir suka rika bada zuciyarsu, Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ya bada zuciya, annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yunfik, ya sake dauko zuciya ya bayar, yace akbar fi sabilillah, ya sake dauko zuciya ya bayar, yace kai ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm, daga yau duk abin da Usman zai ko me yayi a duniya ba zai cutar da shi ba, Allah ya ce masa. Kai a wani guri yace Allahumma salli ala Usmana, sannan mu ko mu zo wanda suka yi wancan suka daina zuciyarsu suka bayar fi sabilillah, mu ko mu zo mu ce a to mu kuma mu ko bari mu fake mu yi amfani da wannan dama ta yadda Allah bai yarda ba, shikenan kawai mu abun nan sun hanci da rasha ta kwato ta hanya. Wannan yana daga cikin ɗabi'un Yahudu da Nasara wanda bai dace ba musulunci koyi da shi, in ka zo sun fara koyi da shi to fa tashin alƙiyama ta kusa, to domin mutanen farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wannan ba, cin hanci da rasha ba san shi ba, ba san shi ba. Sam Suhaib ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu dukiyarsa gaba ɗaya ba da ita don addini, zai yi hijira aka ce sai ka ba mu kuɗinka, ba za ka yi hijira a Makka ka zo ka samu kuɗi, shi ba Rumi ne ya musulunta a Makka ka zo ka samu kuɗi, saboda haka kuɗin mu ba za ka fita da shi ka je ka samu gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka je ka samu Muhammad a Madina ka ƙara masa ƙarfi, in ka ga numbarka ka fita daga Makka to duk kuɗin ka za ka fita da kokowa ba, yace in na bar muku kuɗin za ku ban ni je in haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce eh, yace na bar muku duk abin da na mallaka ai fita shi kadai kawai, yana multimillionaire a wannan lokaci, yana zuwa Madina yana shigowa sai Allah ya koma malaika Jibril da aya wa minan nasi man yashri nafsahu bitigaa mardatillah wallahu raufun bil ibad, wannan bai zuwa sa duniya da abin da yake cikin ta ba, Allah ya san da shi ya aiko aya domin sa, amma mu muna nan mun fake muna cewa zamu ci da addini, Allah ya kiyaye. Saboda haka Allah subhanahu wataala yake mana tsawa kan mu ci ta farkin Yahudu da Nasara, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa za a bi, za ka ga za a bi, saboda haka mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam take bayyana za a yi haka a ƙarshen zamani, wannan shine abin da yake faruwa a yanzu, Allah ya kiyaye. Ko ba addu'a kafin mutum ya samu ya tsira a yanzu, sai ka yawaita addu'a da yawan ambaton Allah da yawan komawa ga Allah da kuma takabantan, in ka ga abu ya baka sha'awa ka san cewa haramun ne ko ba naka bane, yi kokari kai ta roƙon Allah ka kauda kai daga shi, ka kauda kai daga shi, kar ka sa kwaɗayinka akan abu, kar ka rinka yawan tunanin abubuwan da ba naka ba, kaga matashi ya shigo jami'a ya je ya zauna akan dakali ana san ana makta a aji shi kuma yana nan yana zaune, in mota ta shigo ce sunan motar motar kaza, bari mu ga waye ya zo da ita, saboda haka sai ya reka ashe wannan ma aikin ka jana aji da ruwa, ka zo ka zauna a dakali da yan uwansa irin nan sun zauna, wannan motar kuma idan ta zo wannan su biyu ne a gari nan motar nan, dama da Allah jiwa ne sai wannan da ka biya shi ya san wannan san an jima ya kawai aiki to ka ga mai wannan yawan tunanin shi kenan, sai ka ga gaba ɗaya kawai ya soma tunanin, to dama shi mota ya zo kallo sannan da wasu abubuwa daban-daban, to nan da nan sai ka ga kawai zuciyarsa wannan abin take raya masa imani, sai soma mantawa da shi in sauri kai ma ka samu wacce mota sai soma sauri har ya wuce inda Allah ya ce ya tsaya, yana sauri ya samu wacce mota, saboda haka kar ka rinka gaggawa a rayuwa, in Allah ya yi za ka yi mota za ka yi ta, kowace iri ta in Allah ya za ka yi jira halal ya zo za ka yi ta, halal ne gare ka inda dukiyar halal ka samu, saboda haka kar mutum ya gaggawa, kar mutum ya tsimauce, kar mutum ya makance, kar mutum ya ɗauka rayuwar duniya a nan zamu dawama, wallahi dukkanin zamu mutu, waɗanda ba a yi zai ma za su zo za su mutu za su koma ga Allah, ranar tarowa kuma duk za a taro mu za a yi mana hisabi a kan abin da muka yi, saboda haka kar zuciya ta mutu, kar a yi gaggawa, kar a rinka shiga wasu irin abubuwa hirarraki, in za ka yi aboki yi aboki da mai yawan karatun Alkur'ani, mai yawan tunatar da kai sunna, mai yawan tunatar da kai lahira, wannan abokin shi ya fi dacewa, amma duk abokin da ya zamanto zo mu zauna ku zauna kawai ana abu mai amfani, ku kuna ta hirarrakin abin da bai yiwu ba, ka zo kana ta mafarki ka yi mafarkin ka hau jirgin sama ka sauka a injira su shekaran ka faɗi ka ci ba ka da amfani ba kai komai ba, saboda haka irin wannan takayyurat rayayen zuciya kawai kana ta yin su a zuciya ka zo guri kaza a zuciya ka zo ma'aikacin NNPC da ka zama ma'aikacin NNPC sai aka ba ka wani allowance da ka ji ana ba su baka san yawan abin da ake ba su ba baka tabbatar da shi ba baka je ka gani a rubuce ba sai ka rayawa kanka cewa miliyan kaza ne ko da ka samu miliyan kaza sai ka samu wata mota kana ta garin yin fara gadon ka yana juyawa da kai ka je ka kanka mai baka da amfani baka yi al'umma komai ba ka je ka rushe ka karya kafarka baka zo ka yi karatun da zai amfani al'umma ba saboda ka mai da hankali da bi sama kanu ya amalun Allah ce tun da abin da suke aikatawa na cin hanci da sako da gushewa hanyoyi mara hanyoyin da suka dace duk sun kauce musu tun da wannan Allah ce bayan hahum rabbaniyuna ne ya hana rabbaniyun malamai rabbaniye su hana su irin wannan aikin mu a matsayinmu na almajiran malamai rabbaniyai muna hanawa da muka samu dama na wuya haukan mu cewa mun za mu fada to muna hanawa kar ayi wannan aikin mun fada mun maimaita kar ayi wannan aikin mun ba za mu fata Allah ya kare mu karbi saboda haka law la yanhahum rabbaniyuna ne zai hana malamai rabbaniyai su hana wannan wal ahbaru da malamai masu hadda wanda ba rabbaniyai din kuma an qaulihim al isma me ya hana su rinka hana mutane yawan maganganu na zulmi وأكلهم السحر ديوان شن هنشي درشوا ميه هنا بتاني ما لم يترين هنا تو ما لم يترين هنا أن ما جرينا سن هنا سورة كر أي ونم أي مناني الله يا هنا مهنو جبان يا مليدي الله الله يبامو إيكم هنوا الله يساكر مؤيكا الله تلبي سما كانوا يسنعون كرد أبن دفتكسا جسونا أي كتاوا الله سبحانه وتعالى تكردش نعم
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا
kawai kamar da aka saba. Mai tambaya na farko yace assalamu alaikum, Allah ya kara mana imani amin. Yace malam kai fadakarwa da Allah mana ayi fadakarwa akan masallatan cikin gari da suke wato masallatan cikin gari da suke yin gaggautawa ta wajen sallar isha'i kafin lokacinta kamar yadda aka yi a shekarar da ta wuce. Sannan wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi, wai mana ya kasance yana da aboki wanda suka samu sabani da shi har ta kai sun daina magana yanzu tsawon wata hudu, to shi dai yana so ya masa magana amma duk lokacin da yazo zai masa magana sai ga ya tsume, in ya masa magana ma baya amsawa, to shi ne wai yake so ya san matsayinsa.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كون مثالي لو كنت صلى مسمى صلى إيشاء ونساي أنا ينقلقوا لقى أني مغربة كابو أنا أنكر تكجي أمفال جلا صلى أو سبراي ودى إن قلوا لدى ودن سكا بديد ديجن أبوبوا سكا ربو تلو كتا أينزو كسن أئرين يو صلى إيشاء كما تأجرا صلى karfe 7:54 ne, karfe 7:54 ya kamata a kira sallar isha yau. Sallar asar kuma karfe 3:45 ya kamata a kira sallar azhar yau, sallar asar yau. Wannan shi ne mu kuma in kace zaka musa wannan, to sai ka fita bayan gari ka ga lokacin da rana take faduwa ka duba abubuwanka, ka duba kuma shafaki lokacin da ya fa bullo da kuma lokacin da yake bacewa, sannan ka kirga yaushe ne zuwa yaushe sulusin dare na farko da na biyu da na uku, sai ka lura kuma yaushe alfijir yake fitowa ka duba time, sannan sai ka duba yaushe rana take fitowa ka duba time ka ga cewa karfe kaza da minti kaza, sannan sai ka daga nan sai ka gina lokacin azhar zai kama kaza, zawali kenan, la'asar zai kama kaza da kaza. Amma tubba kai wannan ba, wasu kuma sun yi sun bi diddigin abun, suna da ilimi suna da kibra, sannan kuma sai a zo a bar irin wa'innan abubuwa, ya kamata a lura da su gaskiya. Yawanci kasashen duniya za ka ga suna lura da irin wa'innan lokutan da aka yi, kwamitocin da suke yin wannan lokuta ɗin ana lura da shi sai lokaci ya yi. Wani sa'in za ka ga wasu kasashen tsakanin magariba da isha za ka samu awa da wajen minti 20 ko awa da rabi, lura da yanayin kasar, ko a Saudiya za ka iya ganin irin wannan, wani sa'in Malaysia za ka iya samun kusan awa 2 tsakani. To irin wannan ana lura da abin, saboda a kan kai sallah lokaci bai shiga ba, to gwanda lokacin ta ya fita ka biya in kana da uzuri. Amma in lokaci bai ba, da mutum zai yi raka'a ɗaya a wajen lokaci, sauran raka'a uku misali in isha ce lokacin ya shiga, amma raka'a ɗayan nan har ya gama ta lokaci bai gama shiga ba, amma kafin ya yi sauran raka'a uku lokaci ya shiga, sallarsa ba ta yi ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka aiko shi mala'ika Jibril ya zo ya nuna mata lokacin sallah, ranar farko ya zo zawali na'i ya ce a tada sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada sallah da sahabbai, mala'ika Jibril yana guri, aka gama sallah da la'asar ta yi lokacin ta na farko ya zo ya ce a tada sallah, haka magariba, haka isha, haka asuba, haka la'asar, abuna azhar la haka abuna asuba, washe gari kuma sai ya zo a ƙarshen lokaci azhar, sai da dabda lokaci zai fita sai ya ce a tada sallah, la'asar ma dabda lokaci zai fita sai ya ce a tada sallah, haka magariba, haka isha, haka asuba, sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-waqtu ma baina hazainil waqtayn, lokaci shine tsakanin lokaci na farkon nan da kaga nayi jiya da kuma lokacin yau. Saboda haka in mutum yayi sallah a wannan tsakanin, ko a farkon lokaci, ko a tsakiya, ko a ƙarshe, duk sallarsa tayi. Amma in yayi a waje kafin lokaci ya shiga, an samu matsala. Saboda haka ya kamata a lura da irin wannan abubuwa, kar a yi gaggawa, kuma kar a lura da cewa to ai masallaci kaza sun yi, to mu ma bari mu yi. A'a, Allah subhanahu wataala zai tambayi kowa bisa yadda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai. Haka yin hakuri a jira wannan lokaci shine fi dacewa ga mutane, wallahu ta'ala alim. Sannan wanda ya tambayan da yayi cewa abokinsa sun yi sabani, idan abokin bai kula shi ba sai ya tura wani wanda yake ganin a tsakanin su, sai ya gaya masa cewa yi wa wani nasiha. Insha Allah ta'ala in amsa nasiha bi iznillahi ta'ala zai kula shi, kar shi ma ya sake tsumiyawa kuma. In dai ya tura wani, insha Allah in ya je masa nasiha zai kula shi, insha Allah in ya je masa sallama bi iznillahi ta'ala, wallahu ta'ala alim.
Allah ya saka. Sai tambaya ta gaba, bayan yayi sallama yayi mana addu'a da sauran wa musulmi, ya ce malam wai ina matsayin wannan kasuwanci wanda kafafen sadarwa na wayoyi suke yi, bi ma'ana su kan bada bashi kamar naira 100 su ba mutum airtime na naira 90 kenan sun samu riba ta 10 a kansa, idan 200 ne sai su bashi wanda zai magana 180, to shin ya halatta mutum musulmi ya nemi wannan bashin kuma mai matsayinsa?
Ya bi diddige ya san me yasa suke yin haka, kuma sannan ya gane abu na min ko kuma akwai mai bayani, ma'ana suna daukan wannan naira 10 ne, in mutum ya nemi naira 100 suna daukan naira 10 ne a matsayin riba ko kuma yaya? Eh, haka ne, don ni na bi bayani kuma gurin wayansu suka ce wannan naira 10 kuɗi ne na charges na wannan ta hanyar amfani da aka yi ta wajen aiko masa da sauransu, akwai charges da aka caje shi. Bayanin da na samu kenan, don haka ban san wanne ne ba, in matsayin riba ne wani abu ne daban, amma in matsayin charges ne wannan babu laifi. Yawa, idan misali za ku yi kasuwanci da mutum na sayan kaya, to akwai wasu kuɗaɗe da za a caji mutum a madadin hidiman aikin kayan da za a yi wa masa wajen isowarsu, sai aka cire wannan kuɗin idan da aka yi kiyasin na wannan cajin ne, in haka ne wannan babu laifi. Yawa, ni abinda na samu kenan cewa wannan haka ne, amma in an ƙara yi bincike an gano cewa ba haka ba ne, sai a yi turo takardar insha Allah sai mu yi fata kuma da wancan abin da aka yi mana bayani. Wallahu a'lam.
Lasa sai mai tambaya na gaba ya ce malam wai su ne suka rasa sallar isha'i sai kuma suka soma jam'i, suna cikin raka'ar ƙarshe daidai lokacin tahiyya sai aka ɗauke wuta, sannan akwai waɗanda suke yin nafila a cikin masallacin, sai ɗaya daga cikin masu yin nafilar ya yi sallama, sai wasu daga cikinmu su kenan suka yi sallama, wasu kuma suka tashi saboda su rama sauran rako'in da ake binsu, to wasu kuma sun gane cewa ba limamin ba ne ya yi sallama, saboda haka ba su yi sallama ba, to wai yaya matsayin sallar waɗanda suka yi sallama da kuma waɗanda suka tashi saboda su rama rako'in da ake binsu, alhali ba limaminsu ne ya yi sallama ba?
To irin wannan matsalar shi ne, yawanci mu muna da ɗan matsaloli wajen rashin koyon abubuwa yadda ya kamata. Na farko da tukunna, wanda yake sallah shi kadai na nafila bai kamata yayi sallaman da wani zai ji shi ba. Idan kai nafilan ka gama, ka ce assalamu alaikum rahmatullahi, assalamu alaikum rahmatullahi, shikenan kawai ka ji da kanka, ba wanda zai ji ka. Liman ne kai ake so ya daga murya a masallaci, haka wajen karatu. Wani sai zaka samu in aka tsere wasu sallah, idan aka tashi eji wancan yana yi alhamdulillahi rabbil alamin, duk wannan ba haka bane, ko da kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, kai kadai kawai kana jiyar da kanka, ba wani bukatan wani yi, kuma sannan wannan shine ka bayyana sallah, ka bayyana karatu, saboda ka jiyar da kanka ka abun nan, sai dabda na kusa da kai shine zai dan ringa ji. To amma wani idan yazo kuna cikin yin sallah, wani in yazo shiga sallar ma sai ka ce Allahu akbar, kawai sai kaga wasu sun daga sun dauka liman ne, to dole zaka ji irin wannan abun yana faruwa. So abubuwa ne wanda bai kamata ba, in ka shigo kawai masallaci Allahu akbar, kawai ka ce Allahu akbar, shikenan kawai ka riga ka yi kabbara Allahu akbar, na yi sallama assalamu alaikum assalamu alaikum, duk yanzu da zaka je misali irin jami'ar Madina assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, na liman kawai zaka ji, duk wanda kake da masallacin kuma ya ninka wannan kusan uku ko sama da haka, amma ba za ka taɓa jin wani ka ji sallamata, sai dai in kana manne da shi ne a jere kuna sau, ya za ka ji assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kawai shi kenan, wannan shi ne abin da ake so. Sai da haka ba zai wani ba zai ji abin da ya yi ba, kuma sannan Allahu akbar, in liman ya yi Allahu akbar a ce Allahu akbar, ka abin nan yasa kana bi liman ake so ya ɗaga murya, amma ba mamuwa haka ko mai cika sallah sai ya yi yayin da zai abuna, to amma ana samun matsala, don haka waɗanda suka yi sallama sai suka gano ba limamin su bane ya yi sallama, kawai sai su cigaba da zama a gurin, liman ya ɗauno yin wannan abun da suka yi. to da ka ce su jira shi sai ya sallama su abuna wanda suka tashi za su ciko sun dauka liman ne sai suka ga ba liman bane sai su take dawowa su zauna babu kuma ya kansu wanda ko da masu su riga sun gane ba liman bane sai sallama to shikenan amma dai a rinka jira irin wannan abubuwa wallahi a'ala
jazakum Allah khairan sai wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ni san kwana amin akan imani amma ni na faɗa haka yace malam wai wanda yake masa barki akan abin da yake nema na aikin soja to amma wai shin shi ma zai iya masa mummuna addu'a kamar da shi din ya masa to kuma yana neman malam da ƴan uwan san ya ci addu'a Allah ya sa ya dace
wa'atbi sayyi'atal hasana tamhuha kuma duk wanda ya yi mummunan addu'a shi ko mala'ika ne suke masa idan mutum ya yi kyakkyawan addu'a wa dan uwansa shi ko mala'ika ne zai masa wannan addu'a din irin wannan mai kyakkyawa in ya yi mummunan addu'a wa dan uwansa shi ko mala'ika ne zai masa addu'a irin wannan mummunan addu'a din saboda haka mala'iku su riga sun masa ba sai ka masa ba kai yau saboda haka abin da yake shine dukan mu gaba daya mu yi kokarin kauda hasada a zuciyarmu ta hanyar addu'a da kokari da himma in mutum ya samu wani abu na alkhairi kai farin ciki kai masa addu'an alkhairi in kaga zai samu wani abu na alkhairi ta yashi addu'a ko da bai sani ba bai san ma ka masa addu'a ba ya Allah taimaki wane naga yana son kaza yana son kaza ya Allah taimaki wane kana cewa ya Allah taimaki wane kai kuma mala'ika ne yake cewa ya Allah taimaki wane akan kaza da kazan su shi yasa wasu malamai idan suka ji suna da wata bukata sun yi addu'a ba su ga abun ya zo ba sai su zo sai su dan kasa kunne in suka ji yana yana da wata bukata sai su koma saboda mala'ika yanzu zai dauna yin musu addu'a sai su je sai su rinka yin addu'a wa wancan in suka ji jira mai mukan su yi kansu addu'a rinka cewa ya Allah ba wani kaza ya Allah Allah ba wani ya gina gidansa ya fitar daga gidan haya ya Allah ba wani ya gina gida ya fitar daga gidan haya kana tawada kai goma mala'ika yana maka addu'a akan abin da kake so da addu'ar ka kai wani adam mai sako da addu'ar mala'ikan da Allah yace la ya'suna Allah ma amarahum wa ta'ati tsamanin zai da nan da za ta tafi to shikenan ko da ka malamai ka suke yin hikima sai su sai su yi wa wani dan uwan su addu'a saboda suna kwadayin mala'ika ya musu addu'a akan wata bukata su da suke so saboda haka in mutum yana ta wani shirin hasada kullum mutum kuma zai rinka addu'a ko ya san wani yana masa hasada ko bai san wani yana masa hasada ba ya rinka addu'an Allah ya bashi kariya daga abokan gaba da kuma hasada akwai addu'o'i wanda suka tabbata a sunna wanda suke tabbatar da wannan idan aka duba irin sunan musulmi za a gansu addu'o'i daban-daban da yawa muna fatan Allah ya kiyaye
na saka sai tambayoyi na ƙarshe insha Allah wannan yace assalamu alaikum Allah gafarta mana malam wai me matsayin wanda ya sallar shafa'i da wutri bayan sallar tarawih sannan kuma ya ƙara yin nafila cikin dare sannan ya ce ina kara wa malam imani da taqwa inni uhibbuka fillah wai shin malam ganin hadiri yana ɗaya daga cikin sharuɗan haɗa sallah idan har yana daga ciki to ya za a yi da sallar tarawih
mai tambaya na farko ya ce ne ok maganan ya yi shafi da wutiri ko ya yi wutiri sannan kuma aka zo abinan ya samu tashi da daddare shi kenan kawai sai na filfili zai iya karawa babu laifi a kansa amma ba zai sake maimaita wutiri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a wutiri biyu a dare daya saboda haka ba zai maimaita wutiri ba amma zai tashi ya ta na filfili iya abin da ya sauka gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna sallan dare ana yin ta biyu ayi sallama biyu a sallama in mutum ya ji tsoron fitowar alfijir to sai ya yi wutiri sannan hadisin Aisha ya ce radiyallahu ta'ala anha ma zada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba ko a ramadan ko a wajen ramadan a bisa raka'a 11 amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace salatul layli masna masna sallan dare a rinka yi raka'a biyu ayi sallama bai ce in dayan ku yayi 11 sai ya yi wutiri ba ko in yayi 10 sai ya yi wutiri ba sai ce in dayan ku ji tsoron fitowar alfijir kaga yanzu daga sallan isha in mutum yana yin raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama zuwa fitowar alfijir wani ma zai yi raka'a sama da 20 irin su imamu abu hanifa sukan yi raka'a 20 sannan su yi uku bayan 20 din. Irin Imam Ahmad ibn Hanbal yakan yi raka'a sama da 50 wani sa'i a cikin dare, yakan yi raka'a 300 tsakanin lafiya da dare a rana. Lokacin da yake neman ilimi ya daina, akan yi sallah, ana gama sallah kai zai daure ta da gurin malami saboda kan lokaci ya kure, saboda haka bai yi nafi a wancan lokacin ba, lokacin yana tashi. Daga an gama sallah kawai zai daure ta sai gaban malami, sai daukan karatu, sai haddacewa, sai menene, sai sauransu, sai nazari. To bai samu yayi nafi a wancan lokacin ba, to Allah ya kai rayuwarsa ya tsufa, to shikenan sai zamanto koyaushe kawai ana nafi yake. Wannan yana nuna cewa ya halatta za a iya karawa, wallahu ta'ala alam, amma ba za a maimaita wuturi ba. Daya tambayan kuma da ya ce anni uhibbuka billahi ahabbaka allahu alladhi ahbabtani fi wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana bi hadha alhubbi fi jannati alfirdaus. Sannan sai ya ce hadiri, hadiri yana daga cikin abin da yake sa a jam'in, misali sallar magriba, lokacin magriba ne sai aka ga hadiri ya taso, to za a iya gabato da isha ayi sallah sai a tafi abin. To yake ma ya maganar sallar tarawihi, in mutane suna sha'awar su yi sallar tarawihi a masallaci jam'i bayan sun sana isha, to sai su fasa yin wancan jam'in magariba da isha ne, dama ba wajibi bane ayi, amma sauki ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma makhtir baina ithnain illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman, inda aka bashi zabin abu biyu to mafi sauki yake dauka, inda ba zunubi a cikin mafi sauki ne. Ashe akan ai sallar magariba a fita a je gida a dawo ga hadiri ga dubu ga sauransu, akan kuma a gabato da isha ayi magariba da isha din, yadda in ka shiga gida ba ka saki fitowa ba sai gari yawa insha Allah ta'ala ka fito sallar asuba. To wannan ya nuna wannan ya fi sauki. To amma in mutum bai yi wannan ba, ba wai yana da laifi ba ne, rukhsa ce bai yi ta ba, bai da laifi. To kwadayin yin tarawihi a masallaci sai sa mutane suka hakura da yin jam'in magariba da isha din, to wannan babu laifi a gare su, wallahi ta'ala a'lam.
Allah saka da hanyar saboda lokaci a nan zamu tsaya insha Allah, sai masu neman malam da 'yan uwa su sanya su cikin addu'o'insu, da wanda ya ce yana fama da rashin lafiya, da wanda ya ce babansa yana fama da jinya ta fata kuma kusan shekara 30 har an dakatar da shi a wajen aiki, kuma daman albashin nasa bai taka da kariya ba, sanya shi addu'a Allah ya rashin lafiya. Sannan da wanda ya ce yana neman malam da 'yan uwa su sanya shi addu'a, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa, sannan kuma ta wato ya zama mai yi wa addini hidima da kuma zuriya tsayiwa, da kuma wanda ya ce yana da wata bukata wacce bai ambace ta ba, da kuma wanda ya ce shi ma yana da wata bukata da yake nema a wajen aiki, da wanda ya ce babansa kawunsa aka yi wasatan mota, aka ba shi kusa da hankali, aka fita da shi daga motar aka sace motar, shi ma a sanya shi addu'a Allah ubangiji ya sa samu wannan mota. Da wanda ya ce mahaifiyarsa da 'yarsa ba su da lafiya, da kuma ɗaliban remedial nan wanda suke neman malam da 'yan uwansa ya sa addu'a Allah ya sa su ci remedial kuma su ci jam, da kuma wanda yake neman haddace alƙur'ani mai girma, da kuma wanda ya ce yana fama da ciwon jiki, da wannan su ne da wanda suka rubuta.
Dukkan wa'innan wanda suka rubuto suke bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk abinda kowa yake bukata a cikinmu, Allah ya biya masa bukatansa na alkhairi. Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya yafe mana zunubanmu, ya sanya aljanna ta zama makomarmu. Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu, Allah ya sa suna daga ciki da mu da su wa'inda Allah ya yanta su a cikin wannan rana mai albarka. Kuma Allah ya sauke mana rahamarsa da yake alƙawarin saukewa bayinsa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya sa kowa daga ciki wanda ba su da lafiya suka rubuto, Allah ya ba su lafiya. Wanda babansu bai da lafiya, muna fatan Allah ya ba shi lafiya. Da wanda iyalan gidan gaba ɗaya wanci suke da fama da rashin lafiya, Allah ya ba su lafiya. Kai bawan Allah ma wanda yake magana yana buƙatan bayin Allah a taya shi addu'a, saboda yana da 'ya'yansa waɗanda har yanzu ne ba su samu daman yin aure ba, kuma mata ne. Saboda haka yana buƙatan a taya shi addu'a, Allah ya kawo musu mazaje na ƙwarai, muna fatan Allah ya kawo musu mazaje na ƙwarai. Dukkan wanda kowa da irin buƙatar da yake da ita, muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa buƙatarsa da rahamarsa da ikonsa, domin shi mai iko ne akan komai. Haɗuwar mu nan Allah subhanahu wataala ya sa haɗuwa ce wadda Allah ya mata rahama ya gafarta mata. Allah ya sa dukkan mu kafin mu tashi a nan kowa ya tashi yana mai a wagunan babu zunubi Allah ya yabe masa. Allah ta kuma in mun tashi mun tafi Allah ya kame mu daga saba masa. Allah ta kar mu aikata wani mummunan sako da sanin bisa gangarci. Allah kuma ya kura yi wani rayuwar da mu ji ta musulunci in mutuwar mu ta zo Allah ya ɗaura rayuwar mu cikin imani. Dukkan iyayen mu Allah subhanahu wa ta'ala wanda jahilin suke raye Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su rayu cikin musulunci in rayuwar su ta zo ƙarshe Allah ya ɗaura rayuwar cikin muna imani. Waɗanda iyayen mu da suke cikin kaburbura Allah ya yafe musu ya fassaha musu kaburburan su. Allah ya haskaka musu kaburburan su. Allah ya karbi addu'ar mu gare su a matsayin ƴaƴa na ƙwarai. Allah ya sa ya yafe mana kurakuran mu ya ɗauka mu ƴaƴa na ƙwarai daga iyayen mu ya karbi addu'ar mu gare su ya fassaha musu kaburburan su. Ya sa suna daga kiman da aka ƴanta su a wannan rana mai albarka. Allah ya haɗa mu da su a cikin aljannatul daw. Ga dukkan malaman mu wanda suka karanta da mu addinin musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe musu kurakuran su. Ya haɗa mu da su a aljannatul daw. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كراتنا مجيء أن الله سيد مهجة قليم بحجة أكمبا الله سيد مهجة قليم بحجة أكمبا دولا نكي كراتون دولا نكي سوراري الله سيد مهجة قليم بحجة أكمبا الله يحدى مؤسكين الجنة في الدورس منا ما سفرين تكي منا ما ستنو إلو من الزمان مكي أدوية منا ما ستين دائي منا سنوش منا شوئي لهك الله سبحانه وتعالى يتبت الدمسكين الجنة في الدور اللهم إنك أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم اعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واحد يا كريم اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اطمئن على ذرياتنا بحفظ القرآن والعمل به يا حي يا قيوم والتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أحييتنا يا الله فأحينا على الإسلام وإن أمتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين فاقبض روحنا وأرواحنا في الإيمان والإسلام إنك سميع قريب مجيب الدعوات وعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار في هذا الشهر المبارك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعوض به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.